بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو بياد أن لم أفيد يساكي حتى مولا صفيا دام كاشي دير سمنا شاهو بنيه
شاهو
نعم دير سمنا شاهو دو كراتم ونلتاكين حسن المسلم أمانا سعيد بن علي بن وقف القحطاني رحمه الله تعالى عندك كرم تدمو ذكروري لأدؤوئي ليك مات المسلمين يا أي أنفاني لسو تسمن وجن كتن جي كنسا hukuma fatan Allah ya tsare shi ya katange shi daga dukkan shururi da sheidanu da sauransu. Za mu tashi addu'a ta uku ko addu'a ta uku duk dai a cikin addu'o'in da ake fadi ba'da al-istiqab min an-nawm, wato an farka daga bacci. فإن الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. أكيد كمان هذا سيانة. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي في وأذن لي بذكره. يا إما جن رد روحي وما دام ذم جن صبودا في بتي كمر أن لا يوم في الليل. يا إما جن نمو دو داو دشي وفي مفرك على جبشي الله نداو مسا دروح مسا. Zai yaba wa Allah ya gode masa akan wannan ya ce alhamdulillah allazi afani fi jasadi, ina yabo ina godiya ga Allah wanda ya bani lafiya a jikina. Afa ana nufin ya tsarewa, don daga nan ne aka samu al'afiya, shi ne ba su ke cewa lafiya shine mu'afati. Dama shine Allah ya tsare mutum, ba afuwa ba. Allah ya tsare ka daga sharri, wani abu da zai cutar da kai Allah ya maka maganinsa ya hana shi cutar da kai. To haka zai faɗi wannan. Sannan ya ce wa radda alayya ruhi, Allah da ya dawo min da ruhi na, wa azina li bi dhikrihi, kuma ya bani izinin a ambatansa, izinin kauni da shari'i. Kauni da shari'i, dama an yi zama shari'i babu an kauni ne ko a kusa wani. Idan an ce da irada da izini, ba ana saka su kashi biyu ba, shari'iyya ko da kauniyya. To haka nan in an ce izini abin nufi, Allah maɗaukaki ya ba da dama, yawa ya ba ni dama har na yi zikirin su. To tunda zikirin abun umarni a yi shi ne, kuma in ya auku daga mumini, to ya auku ne da izinin Allah shar'i wa kauni. Kauni shi ne ƙadari na halitta, Allah ya halitta shi ya zama haka. Asalin wannan hadisi hadisin Abu Huraira ne, at-Tirmidhi ya rawaito shi kitabu da'awat, babu ma ja'a fi du'a'i idha awa ila firashi, babin abinda mutum zai ce idan ya koma makwanci zai kwanta. lambar hadithin 3401 al-imam al-albani cikin sahih al-tirmidhi ya hukunci da cewa isnadin sa hasan asalin hadithin ya shafi abinda za a faɗa lokacin kwanciya ne tare da abinda za a faɗa in an tashi domin da shi malam ya karkasa abubuwan ya ciro iya abinda za a faɗi lokacin kwanciya abinda tashi daga bacci ya fara faɗa to zai zo nan gaba kuma ya maimaita shi cikin abinda za a ambata in za a kwanta an gani asalin sa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu عبد الرحمن بن الصقر رضي الله تعالى عنه شين يكيش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا أن صلى الله عليه وسلم ياشف إذا قام أحدكم عن فراشه إذا ينفو يفرك يتاشي لقش مفئة السواك يفرك لقبتش ثم رجع إليه sannan sai koma zai sake kwanciya faliyan fubku bisani faci izari to ya kaɗe wannan wurin kwanciyar tasa da gefen mayafinsa gefen gwadansa shi ne izari yauto kwarjalle da yake ɗaurawa zai kwanta kamar ka ce mayafi kamar mayafi gefensa shine sanifa sunansa ke sanifa yawwa tunda yana da sanifa guda hudu kwana-kwana to guda daya ya samu sai kaɗe talata marratin har sau uku mun ga ashe kaɗe makwanci yayin kwanciya ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal umarni in za ka kafin ka kwanta kada ya zama cewa daga ka dawo daga inda ka dawo kana so ka kwanta kawai sai ka jefa jikinka kan gado ba a son haka ka yi kokari ka kaɗe gadan ka ɗauke filalluka ka ajiye su a gefe ka kaɗe sosai saboda baka san meye a kwance a wurin wani abu da zai iya cutar da kai hissan da ma'ana abinda za ka iya gani da kuma abinda yake ba za ka iya gani ba ma'ana abinda yake mai cizo da kuma abinda ya shafi aljanu duk ana samu to wannan kaɗewar tana korewa kuma sannan sai ka zo ka karanta wannan addu'a to shi ne abinda yake nufi annan faliyan fubuhu bisanifati izarihi salata marrati fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi domin ku lokacin da ya farka ya tashi na misali mutum ya tashi sun dare ko bukatar bayan gida ta kama su to in ya farka din ya shiga bayan gidan ai zai dawo ya sake kwanciya in niyyar sai ya sake kwanciya din ba tashin karshe ba ne to shi ake zance a nan domin bai san abin da ya maye masa ba a wannan makwanci nasa sawa'un gado ne ko kaci ba fa'idat taja'a in kuma yake shingiɗa ya sake kwanciya faliyaqul to ya ce da kun ga a nan ya haɗo da hadisin mai za a ce ko addu'ar da za a ce in za a kwanta yau sai ce ya ce bismika rabbi wada'tu janbi da sunanka ya ubangiji na kwantar da gefen jikina wa bika arfa'uhu da sunanka kuma nake ɗaga shi mana ya Allah da kai da sunanka nake kwanciya da sunanka kuma zan tashi shi ne ma'ana fa in amsakta nafsi to ya Allah ina roƙonka in ka riƙe min raina yayin da baccin nan ya zo ya zama kenan ban farka ba na tafi lahira a haka farhamha ya Allah to ka ji ƙan wannan raina wa in arsaltaha in kuma kasa kiran ma'ana aka dawo min da raina ne na farka daga bacci fahfadha ya Allah ina roƙonka ka kiyaye min wannan rai bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abinda kake tsare bayinka salihai da shi fa'iza sai qaba to yayin da kuma mutum ya farka daga bacci ko wani a lokacin da zai kwanta ne fa in kuma ya farka daga bacci fa yaqul sai shi alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azmani bi dhikri to kun ga nan ne mahallin da muke ne an fahimci ai zaka asalin hadisin abin da yake tafe da shi kenan cewa ya karantar da mu me zamu fadi lokacin da aka farka daga bacci zai zo kuma lokacin kwanciya cikin addu'o'in da ake fadi duk wannan din za ta shiga shi zaka in ka rike hadisin yanzu ko da ke iya wannan yanzu akan su mu zaka in ka zo haddarka ka haddace iya wannan zance alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikri in kuma ka so ka samu hadisin gaba daya sai ka rike shi ka haddace sai ka faɗa lokacin kwanciya ko lokacin da kuma ka farka din sai ka faɗi iya wannan Allah ka amfani wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa na farko bacci mun samu koda daga alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha ko wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karbar rayuka shine yatawaffa al-anfusa hina mautiha yayin mutuwarsu Allah shine mai karbar rai Allah shi ke kashe kowa daga ga ya mutu babu wani da yake mutuwa ko wani ya kashe wani da kashin kansa kuma ko ba yaddar Allah abin ya faru in ka ga mutum ya mutu to ajalinsa wallati lam tamut wadda bata mutu ba kuma ita ran domin rai a larabci mai wallati lam tamut ran da bai mutu ba fi manamika ai yatawaffaha fi manamika idan annawmu wafatu abinda ayat take nuna shi zaka ashe kenan bacci ma mutuwa shi yasa ake kiran bacci mutuwa karama al-mautu as-saghir ko al-asghar wannan hadisi yana koyar da mu abubuwa da yawa ya su din zan ambata ya fa'idoji da yawa malamin ya ambace su daga cikin abin da za a ambata min alamatit tawfiq an yabda al-muslimu yawmahu bihamdi rabbi daga cikin alamar Allah ya ba wa mutum tawfiqi da dacewa daga dakatar a rayuwarsa shi ne mutum ya fara yininsa da godiyar Allah kaga farkon tashinka mai kake alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa azina li bi dhikri kana faɗin wannan kaga wa ka fara godewa da ya ba Allah yana da cikin fa'idar wannan hadisi ya zama a ranar ran da ka fara farkawa to ya zama abinda za ka fara yi shine yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wal iqraru lahu bil ubudiyyah da kuma tabbatar masa da cewa kai bawan sa ne shi abin bautar ka ne kai za ka bauta masa shine mai iko a kanka inda kace alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi ko wa radda ilayya ruhi wa adina li bi dhikri wannan wurin ka tabbatar da ubudiyya ga Allah wannan shine fa'idar dhikri ya zama zuciyarka kullum a damfare take da ubangiji tunaninka Allah ambatanka Allah yabonka na farko abinda zaka fara ambata a rayuwarka a wannan rana shine wa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa ake son mutum ya nisanci wasu abubuwan da ba zikirin ba idan mutum ya saba da waƙe-waƙe kafin ya kwanta to yana farkawa waɗannan abubuwan su za ka ji suna zuwa masa ba zan ce ka gwada ba don ba abin alheri ba amma duk wanda ya saba waƙe-waƙen wani abu yana yawan mini kowa ka sha tashi da ka haddace ko wani abu dai sai ka ga farkon fara tashinka daga bacci sai ka ji waɗannan abubuwan suna neman su zo maka amma idan ka saba da zikirin Allah to wannan abin shine zai zo maka ka kwanta da ambatan Allah to da ka tashi ma kuma da ambatan Allah ka tashi don haka yana daga cikin alamar tawfiki a buɗe yini lubudiyar Allah da tabbatar da cewa shine abun bauta ga bawa. Abu na biyu, malamai suna cewa alfadin alhamdulillah shine afdalu min mutum ya ce hamdalillah. Mutum ya faɗi alhamdulillah ya fi a cikin mafi yawan addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zikirinsa, wanda yake akwai maganar hamdu, to yana farawa da alhamdulillah. To ya fi mutum ya ce hamdalillah, ya annal itiyana billahi dalilun ala istiqaqillahi lilhamdi almutlaqi kamil. To mun ka faɗi wannan, kace da alifun da lam kafa alhamdu, to ya fi nuna cancantar Allah da cikakkiyar yabo da kamala. In kuka ce hamdalillahi, zai iya zuwa hali ne ma na siffar ka kai umtu hamdalillah, jalastu hamdalillah, sharibtu akaltu hamdalillah, sai zama wasfin ka ne. Kaga ba wasfin Allah ka direct ka fara ambata, an fi so kuma ka fara ambatan siffar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah, cewa al-thana'ul mutlaq la yastahiqquhu illa Allah. Shine ma'ana yabo kammalalle, to babu wanda ya tantance shi, babu wanda ya tantance shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan abu na biyu ke. Abu na uku, kamar da malamin ya kawo a nan cikin sharhinsa, yace min tamami yaqdatil 'abdi wa ulu himmatihi an yastathmira ni'mata al-mu'afa. Yana daga cikin fadaka, hakikalin fadaka, mutum ya farka daga bacci ya tashi ba a cikin magagin bacci yake ba, to daga cikin babbar ni'imar bawa da zai samu ta farkawarsa daga bacci, da kuma uluwin himmarsa, wato zama himma sai babba. Ana son mumini ya zama mai uluwin himmarsa. Yene ne ma'anar uluwin himma? Wannan abinda muka yi hasararsa, ko in ce muka rasa shi a gun mutane da yawa. Mutum kada ya zama mai kasala, zama mutum yana da tsomohi, yana da ambishin maɗaukaki, tunaninsa mai zai yi amfanar da shi, mai zai yi amfanar da al'umma. Ba kullum kasala da lalaci da sallama wa shaiɗan ba. Ba a san mumini ne sallama wa shaiɗan, daga abu ya zo maka ka ce to shi ke, ba da abu ya ƙare ba, a'a ba a san haka. Kullum ka riƙa sa ran ina son in samu abu kaza, kuma in sha Allahu zan same shi. Kar ka saki da wuri, ka nema ba ka samu ba, to koma duk abin da ɗan adam ke samu da zai amfane shi duniyar nan da lahira, to kar ka yi saurin saki. Mu yanzu za ka mutum saboda dunuwi himma, za ka iya cewa ko ƙasƙancin himma, himmar mu ba maɗaukaki ya fashe cewa daga musamman samari yana buƙatar a faɗakar da su a kan irin wannan. Sai ga mutum in aiki yake nema, ya je sau ɗaya an ce babu, ya je sau ɗaya an ce kai da Allah ka yi haƙuri, shikenan sai haƙuri. Ana so ka sake nashi, ka sake koma, saboda wannan abin da kake shi ne tsare mutunci. Sai ka je wurin da ka cancanta ka je ne, ba bara ka je ba. Ba cewa kai a ɗauka a baka ruwa kuɗi ka je ka yi kefa ne ba. Wannan shi ne ƙasƙanci. Amma ka nemi a baka aiki a inda ka cancanta, kana da takarda, kana da qualification inda ake nema, ga experience, to ka je ka nema. Kada ka zauna ka zama malala, shi ne abin nufi. To mutum daga cikin cikar faɗakar mutum da kuma alamar cewa shi mai himma, shi maɗaukakiya, an yastathmira ni'matal mu'afa, yayi amfani da ya ribaci wannan ni'imar da Allah ya masa ta, ya tashi lafiya. Mutum nawa suke tashi ba su tashi lafiya ba? In ku ka tashi lafiya, akwai buƙatar ashe ka gode wa Allah. Fil jasadi, a jikinka, fi ma yanfa'uhu yawmal qiyamati, musamman kai amfani da wannan lafiyar da Allah ya baka cikin abin da zai amfane ka gobe kiyama. Me zai amfane ka gobe kiyama? Da zikirinka, sallarka, da sauran ayyukanka na ƙwarai, alaƙarka mai kyau da Allah, zuciya, gare, safa'in ƙalbi, ka tashi ba hasada babu kiyayya ba nun kufursi ba gaba da kowa salim qalim salau zuciyar wannan ni'ima ce ba karama ba amma ka tashi kana babu dama ka kwanta babu zikiri kana jin haushin wani hasada ta cika ma zuciya ka tuno wani Allah ya daukaka shi kai baka samu wani irin daukaka ba damuwa ta dame ka abinda zai amfane ka ma ka kasa tuno shi saboda tabar hasada ta lullube maka zuciya kaga ko ba za ka tashi cikin ni'ima da kwanciyar hankali ba sai kaga ka tashi da fushi ba za ka samu lokacin da kace alhamdulillahi allazi afani fi jasadi da sauran wannan addu'o'i ba fadin sa yake wa azina li bi zikrihi nan ana nufin al-ilm al-qadari al-kawni a cikin siyasin magana amma ba'da wuqu'ihi to kuma ya zama shar'i da qadari yau kuma idan amma ta mana da su izini da umarni duk sukan zo qadaran wa shar'an ko Allah subhanahu wa ta'ala in yace yayi umarni in kaga umarni na abu ne da dama ya yi umarni a bauta masa da shi ana kiransa mai ne shar'i ne yawwa in ya riga ya auku kuma daga bawa to shar'i ne kuma ƙadari idan kuma ya zama wani umarni ne ko izini wanda yake akwai abin da ba daidai ba shi wanda Allah bai yarda da shi ba to wannan sai a fassara shi da mai ne izini ne wanda idi kauni kawai ba shar'i to nan da ya ce wa azina li bi zikrihi ya bani dama abinda ake ya ga damar in ambace shi domin da bai ga dama ba ba ma za ka tashi daga baccin ba balle kana ka ambace Allah subhanahu wa ta'ala saboda al-izn al-warid fi nusus al-kitab wa sahih as-sunnah ala ismayn shine akwai al-kawni wa yurad bihi mashi'at Allah as-sabiqa wa duk kun san shi in ka ji an ce izini a qur'ani to yana iya daukar wannan yana iya daukar wannan kamar yadda Allah yake cewa fa'alun lima yuri Allah subhanahu wa ta'ala mai aikata abinda yaso ne yaso nan mai ake nufi da yaso ya ga dama da wannan ana nufin mashi'ar yau akwai kuma al-izni shar'i shine addini alladhi yata'allaqu bihi yata'allaqu bima yuhibbu Allah wa yarda al-izni shar'i shine abinda yake da alaka da abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi yace ayi kaza to duk abin da mutum ya aikata na wannan to ya dace da izinin Allah shar'i kuma da Allah mutum cewa yuridu Allah yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatubu alaykum wallahu alimun hakim Allah yana so ya karbi tuban ku ya shiryar da ku kaga wannan wani izini shar'i ne nan ba kawai yawa to don haka waɗannan abubuwa suna cikin abin da mutum zai samu na fa'ida a wannan addu'a da muka je ta a yau muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a wannan addu'a mu dace da fada mu dace da dimanta ta a duk lokacin da zamu kwanta ko muka tashi kai daga bacci kuma mu yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe ta daga gare mu domin wato dacewa kuma ya zama rayuwarmu a ranar da muka tashi din nan ta cancanci wannan abin da ke ciki mun samu al-mu'afa al-mu'afa da tsarewa fi duniya wal akhirah daga kowane irin shari munana ta addu'ar karshe alhamdulillahi allazi afani fi jasadi ko wa radda ilayya ay wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikri alhamdulillahi allazi عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وانا انك تاشي لك بات شكر كمان تعدى فاقين وانا لألنا نتاوى تامو ذاتي عافاني كما تلد دي كان دي لتاكين كيبو كيبو كرن تا دكانك الله مكي لكو إبام التوفيقي الله يسري من الأمر الله سامنا البركة وانا العيوة Allah tsari mu daga kowace irin fitina muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a rayuwar kowanne mutum daga cikinmu Allah kuma ya taimake shi a kan ayyukansa da kasuwancinsa da leburancinsa duk wanda ke cikin damuwa su 'yan uwa musulmi muna roƙon Allah ya yi masa damuwarsa Allah biya kowa bukatun sa na alheri waɗanda Allah ya karbi rayukan su sakamakon cututtuka su kwalara inda da sauran su muna roƙon Allah Allah ya gafarta musu yasa aljanna ce makomar su wanda kuma ba su da lafiya suke kwanci a asibiti Allah ya ba su lafiya da wannan ciwo da wannan annoba da koma wani irin ciwo muna roƙon Allah kuma ya sa mana albarka a wannan damina a samu abin da za a ci Allah ya sauƙaƙa mana farashin kayan abinci Allah ya sauƙaƙa mana farashin dukkan abubuwa ma na buƙatu yau da kullum da ɗan adam ke buƙata Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya ƙara taimakon shugabannin mu akan yin abin da ya dace Allah kuma ya tsare su ya tsare musu hankalin su da haɗin kansu Allah ya ba mu damar zaman lafiya da kuma kaunar juna a wannan ƙasa tamu duk abin damuwa Allah ya tsare mu ya Allah muna roƙon ka duk wanda yake cikin wata damuwa tsakanin sa da iyalin sa Allah ka shirya su Allah ka daidaita su Allah ka shirya shi ko tsakanin sa da ƴaƴan sa wata damuwa ta auku muna roƙon Allah ka daidaita tsakanin su Allah ka shirya mana samarin mu Allah ka taimake su a makarantun su Allah ka taimake su a karatun da suke Allah ka sa ya zama mai amfani a gare su duniyar su da lahirar su Allah ka raba su da zinace-zinace da luwatsi da sace-sace da dukkan da shaye-shaye da dukkan abin da zai lalata musu tunani ya nesanta su da Allah Allah ka kusanto da su masallaci da san sallah da san zikirin Allah Allah ka cire musu soyayyar ƙwallon ƙafa Allah ka saita tunanin su ka tabbatar da su da dugadugan su akan tafarki madadishi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaykum assalam yana da kyau ka jira suka haddace su ka rika yin su da niyya yawa haka yafi wannan kuma kamar ta duwa da ta zo ba sinka ka jera su yau kai wannan gobe kai wannan saboda wannan ya fi taimaka maka wajen sanya ma'anonin ka rika juya su a kwakwalwar kada ya zama ka haddace hadda kawai ba tare da tunani akan ma'anonin ba kullum zikiri yana da fa'idarsa yin haka ya zama lokacin da za ka ambaci abu ya zama kana tunani akan ma'anonin na amai yana farkawa ya kuwa yawon tun kafin ma ya shiga ban ɗauki lokacin mai kaɗin nan yau maimakon kai ihu ko ba wasu haka suke ne in zai tuniki ko nishi ko kuma mutum ya ambaci zikirin da ba shi ake a wurin ba galibi ni misali mutum zai atishawa ko kuma zai yi abin nan hamma sai ga ya faɗo wani abin daban wani ya ce la ilaha illa ba la ilaha illa ake faɗi ba lokacin hamma yau kowane abu da abin da ake faɗi a wurin sa insha Allah za mu zo duka mu ji su Allah ya samu gaci barakallahu